Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan safiyar Talata 6 ga watan Yuni shekarar 2017 akan bitoci da suka hada da 25 49 da kuma 60 a jamhuriyar Niger kuma ana jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a Sarauniya Nomad Dalal da Niya a yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a barkanku da wannan lokaci ba mai komai kiri ne tare da Grace Alheri Abdu zamu gabatar muku da shirin mu na wannan lokaci kafin ku ji rahotanni mu ga kanun labarai
to baba yan sandan birnin London sun sanar da sunayen biyu daga cikin mahara uku da suka kashe mutane bakwai suka kuma raunata sama da 50 rana asabar kasashe shida a yankin Larabawa sun yanke hudda diplomasiya da Qatar bisa zargin cewa tana goyen bayan ayyukan ta'addanci kana daruruwan yan gudun hijira na cikin gida a arewacin kasar Kamaru suna kauracewa sansanan da ke kusa da kan iyaka da Najeriya bisa ga cewa yanzu rayuwar su na cikin hatsari
to ko bayan kun gama jin labaran za ku ji cewa ambaliya ta kashe mutane shida a jihar Niger Najeriya sakamakon ruwan sama kamar da bakin kwarya da akai a jihar to ko ya hasashin yanayi yake a jihar
a baladai jihar Niger na daya daga cikin jihohin Najeriya guda biyar da rahoton masu hasashen yanayi ya nuna cewa za a samu ambaliyar ruwan
haka kuma za ku ji cewa rundunar sojojin Najeriya za ta bude sabuwar jami'a a jihar Borno to ko bayan haka akwai shirin tsaka mai wuya da Ali Mustafa Sokoto zai gabatar albarkacin wannan watan Ramadana kuma za mu kawo muku karatun Alkur'ani mai girma daga yara manyan gobe amma duk sai bayan kun sha labaran duniya
Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran. Yan sandan birnin London sun sanar da sunayen biyu daga cikin mahara uku da suka kashe mutane bakwai suka kuma raunata sama da 50 rana asabar. Dan kasan Burtaniya Kuram Shahzad Butt dan shekaru 27 da rahotanni ke nuni da cewa yan sanda sun san da zaman sa sai dai ba dauke shi a matsayin wato ba dauke shi a matsayin mai barazana ba a wancan lokacin. An bayyana mahari na biyu dan shekaru 30 mai suna Rashid Raune dukkan su suna zaune a gabashin London yan sanda suna ci gaba da gudanar da bincike domin tantance mahari na uku yan sandan birnin London sun kai samame suka kuma kama mutane da dama a lokacin da suke binciken wadansu wurare a unguwannin Newham da kuma Barking sai dai jiya litinin yan sandan suka ce sun saki waɗansu mata bakwai da maza biyar yan tsakanin shekaru 19 zuwa 60 ba tare da tuhumar su ba waɗanda aka kama waɗansu gidaje biyu a Barking
kasashen Saudiya da Misra da Bahrain da daular Larabawa da Yemen da kuma Maldives sun gatse hudun diplomasiya a jiya litinin da Qatar bisa zargin cewa tana goyon bayan ayyukan ta'addanci kasashen sun ce za su janye jami'an diplomasiyar su su kuma dakatar da harkokin sufurin jiragen sama da na ruwa zuwa kasar kamfanin sufurin jirgin sama na Qatar ya sanar da dakatar da zirga-zirga zuwa kasar Saudiya kasar Saudiya da ke jagorantar hadakar kasashe da ke yaki na goyon bayan gwamnatin Yemen ta kuma sanar da cewa za a janye dakarun Qatar daga yakin
Jiya Litinin shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana niyyar maida harkokin kula da zirga-zirga jiragen sama na ƙasa ƙarƙashin kamfanoni masu zaman kansu tare da bayyana cewa ana buƙatar yi wa tsarin garan bawul da nufin rage tsawon lokacin sufuri da jirgin sama da tsadar kuɗin mai da kuma rage dogon lokacin da matafiya ke yi suna jira kafin su tashi. Trump ya bayyana cewa aikin kula da zirga-zirgar jiragen sama da ma'aikatar sufurin jiragen sama ta gwamnatin tarayya ke gudanarwa. Ana aiwatar da shi ne a hanyar da ta zama tsohon yayi yace ana amfani da tsarin da aka kafa lokacin da ake samun fasinjoji 180,000 a shekara ba kamar kusan fasinjoji 100,000 wato biliyan 1 da ake samu a shekara ba yanzu a halin da ake ciki kuma fadar White House bayyana jiya litinin cewa shugaba Donald Trump ba shi da niyyar hana tsohon daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka James Comey ba da bahasi gaban majalisa cikin wannan mako game da muhimman batutuwa da suka tattauna a kai farkon shekarar nan kafin Trump ya sallame shi daga aiki Trump yana duba yiwuwar amfani da damar da yake da ita ta shugaban kasa dangane da batutuwan da aka tattauna a fadar shugaban kasa ya hana komi ba da bahasi ranar Alhamis a gaban kwamitin ayyukan leken asiri. Sai dai kakakin fada White House Sarah Huckabee Sanders ta ce Trump ba zai hana komi ba da shaida gaban kwamitin ba, domin a iya samun daman tantance gaskiya a binciken da ake gudanarwa a cikin sauri kuma. A lokutan baya, shugabannin Amurka sun yi amfani da damar da suke da ita ta shugaban ƙasa wajen kare sirrin tattaunawa da suka yi da mataimakansu. Sai dai idan Trump ya yi amfani da wannan damar, za a iya ɗaukar gwamnatinsa na ƙoƙarin ɓoye bayanai ne game da binciken da ake gudanarwa dangane da rawar da Rasha ta taka a zaben shugaban ƙasar da ya gabata da ake zargin ta yi.
Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ɗaruruwan 'yan gudun hijira na cikin gida a arewacin ƙasar Kamaru suna ƙauracewa sansanin da ke kusa da kan iyaka da Najeriya, bisa ga cewarsu yanzu rayuwarsu na cikin haɗari biyo bayan hare-haren ƙunar baƙin wake wadda aka kai a gurin, yayin da gwamnati ke kira da a kwantar da hankali. Imanin mutane 10 ne suka mutu da suka hada da 'yan ƙunar baƙin waken, da wasu mutane 30 da suka jikata ko kuma suka samu raunuka. Samari Bakasiya wani magidanci ne dan shekaru 40 wanda matarsa ta rusa a wannan harin, ya ce ya ƙauracewa sansanin da wato jaririyarsa 'yar wata 2 sabili da ba tabbacin tsaro a gurin.
Je fais la prière que Dieu nous protège de cette histoire là.
Yace suna cikin dimuwa, yanzu suna dogara ne da Allah ya cece su daga hannun 'yan ta'addan. Gwamnatin kasar Kamaru ta ce kimanin mutane 150 suka kaurecewa sansanin da aka tsugunar da su. 'Yan kasar Kamaru 500 da ke gudun mayakan Boko Haram. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kiyasin cewa kimanin 'yan kasar Kamaru 1,000 suka rasa matsugunansu sakamakon tashin hankalin Boko Haram, kashi 70 cikin 100 kuma ƙananan yara ne.
Daga ƙarshe an gurfanar da fitaccen tsohon ɗan wasan barkwanci na Amurka Bill Cosby gaban kotu jiya Litinin bisa zargin cewa ya ɗirka wata mace magani ya kuma yi lalata da ita sama da shekaru 10 da suka shige. Ana tuhuma tsohon fitaccen wasan barkwancin a talabijin ɗan shekaru 79 da aikata laifuka 3 da suka shafi lalata da ƙarfi da yaji, wanda hukuncinsa zai kai ɗaurin shekaru 10 a gidan yari da kuma tarar dala 25,000. Cosby ya zauna shiru a kotun da ke Philadelphia jiya Litinin, yayin da masu shigar da ƙara suka fara gabatar da ƙara tare da bayyana ɗan wasan a matsayin mai cin zarafin mata.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tumadalla, mutane 6 sun mutu a cikin wata ambaliya ruwa da ta afkawa garuruwa 8 a cikin ƙananan hukumomi 3 waɗanda suka hada da Mashegu da Bargu da kuma Agaye. Wannan ambaliyar da wato ta kuma raba ɗaruruwan mutane daga gidajensu. Wakilin Mustapha Nasiru Batsarihi na da rahoto akan haka.
Shugaban karamar hukumar Mashegun, inda lamarin ya fi ta'azzara, Alhaji Sa'idu Sha'ibu Kaboji, ga abin da yake cewa a lokacin da yake ƙarin haske akan lamarin.
Daga ba mu ƙara ƙididdiga ba, amma aƙalla yanzu nan aƙalla da an samu kusan mutum 600 insha Allah.
Wanda
ba su da gidaje kuma ba su da abincin da za su ci.
Na suke kwana?
Wasu sun samu ɗauki ga makwauta suke, amma mun shiga mun sanar da su su jaye saboda kai ƙara rusa. Wasu wuraren ma ba mu samu isa mu je mu ga yaya wurin yake ba.
A can karamar hukumar Bargu, har da wani basarake ne ambaliyar ruwan saman ta yi awan gaba da shi. Inji shugaban karamar hukumar ta Bargu Alhaji Ahmed Baba Sulaiman.
Samu hatsarin ruwa a jihar Naija, kuma karamar hukumar Bargu tana ciki, musamman wata gari da ake kira Awuru. To Awurun nan in kaga yanayin da iska da ruwan sama, duk gidaje gaba daya malan da dabbobi da wasu itace har an rasa wani dagaci a wannan garin. gidajen da ruwa ya wuce da su a wannan wurin yana sama da 200 sannan kuma banda pol na waya da ya tafadawa sama ginin gidajen mutane a yanzu mutanen na bukatan taimakon abinci wanda yaga yanayin bannan nan da iska ya musu sai ya tausaya musu tunanin ina za su samu su laba har ayi abun sahuru har su waye gari da azumi suna cikin wani hali gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha muna neman taimako su kawo mana dauki
a halin da ake ciki dai gwamnatin jihar Niger ta ce ta fara shirin kai dauki ga waɗanda lamarin ya shafa kamar yadda shugaban hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Niger Alhaji Ibrahim Inga yayi ƙarin bayani
eto yanzu kan muna nan muna ta kokarin ganin cewa da abinci da wurin kwana muna son mu samu musu temporary major kuma insha Allah daga nan zuwa gobe ina tabbatar maka da cewa Allah da komai zai isa gare su
a bana dai jihar Niger na daya daga cikin jihohin Najeriya guda 5 da rahoton masu hasashen yanayi ya nuna cewa za a samu ambaliyar ruwan Mustafa Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya
to Allah ƙara kiyayewa a gaida Nasiru Mustafa Batsari. Rundunar sojan Najeriya ta ce za ta bude sabuwar jami'a a jihar Borno a wannan shekara kamar yadda shugabanta Lieutenant General Tukur Yusuf Buratai ya faɗa. Wakilin mu Haruna Dauda na dauke da ƙarin bayani.
Babban hafsan sojan mayakan ƙasar Najeriya Lieutenant General Tukur Buratai yace cikin watannin Satumba zuwa Oktoba masu zuwa na wannan shekarar ne dai suke sa ran bude jami'a mallakar sojan Najeriya a garin Biyu dake kudancin Borno. Babban hafsan ya dai bayyana hakan ne lokacin da yake karban takardun shaidan kirkiro wannan jami'a daga hannun gwamnatin jihar Borno Honorable Kashi Shatima. General Buratai yace muna sa ran Allah ya yarda a cikin wannan shekarar ne zamu bude wannan jami'a wanda kuma zai amfani dukkanin al'umman jihar Borno da ma Najeriya baki daya.
We have already gotten the budgetary allocation for this year 2017, which is one of the requirements also.
Yace mun riga da mun samu amincewar kasafin kuɗin bananan na shekarar 2017 wanda kuma yana ɗaya daga cikin sharuɗan da ake bukata wanda za a ma fahimci cewa gwamnatin tarayyan da gaske take wajen kafa wannan jami'a.
This proposed university is going to be a unique university, a specialized university, in the sense that it's going to be a solution center.
Yace wannan jami'an da muke shirin kafawa za ta zama jami'a ne na musamman inda za ta zama wata cibiya na warware irin matsalolin da ake fuskanta.
This is not only a military university. It's not going to be restricted to the army or the military. It's open to the general public.
Yace wannan jami'ar ba ta soja bace kawai ba za a kuma kaida shiga jami'an soja ba kawai a'a ko jama'a haka ma za su iya shiganta dan wannan jami'a ne na kowa da kowa dan wata cibiya ne da za a dinga samun maslaha na cigaban kasar nan. Yace kuma wannan jami'ar abu da take ga duk wanda ke so ya zo musamman ma masu gudanar da bincike wanda aka fi sani da suna researchers dan gudanar da binciken su a wannan jami'a. Yayin da gwamnatin jihar Borno Honorable Kashi Shatima ke mai da jawabi yace batun ilimi abu ne da kowane irin al'umma da ke son cigaba da ya kamata ya zama na farko gare su. Yace kuma irin wannan yunkuri da General Tukur Buratai yayi na kokarin kafa wannan jami'a abu ne da ya kamata ce duk wani mai kishin ƙasa yayi.
This university is set up. It will create employment opportunities for quite a number of our jobless youth.
Yace wannan jami'ar kaɗai zai iya samar da ayyukan yi ga ɗimbin matasan mu da ba su da ayyukan yi.
So they rest assured of our unflinching support towards the actualization of the dream of the Nigerian army.
Gwamnan Shatima ya kuma tabbatar wa General Tukur Buratai cewa za su tabbatar sun ba da goyon bayan su ga kafa wannan jami'a 100%. Gwamnan ya ce wannan jami'a kuma ko ba komai za ta samar da kuɗaɗen shiga ga al'umman jihar Borno. Ganin cewa ana fama da matsanancin tattalin arzikin ƙasa. Haruna Dauda Bihu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda, waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma karfe 1 kenan da minti 15 na dare a nan Washington DC. Ga shirinmu na gaba.
Tsaka mai wuya.
Mu ba ga gwamnatin tarayyar ba, mu ba ga gwamnatin jihar ba. Wannan shine zai kawo wannan gwamnati babbar matsala. Dan akwai lokacin da za su zo suna ce mana yes, muna cewa no. Mun ci gari an bar mu da kuturun bawa. Kai, ni lokacin da nake opposition wallahi na fi jin dadi.
Jama'a muna fatan mun same ku kallo a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. A cikin makon da ya gabata abubuwa da dama sun faru a Yola fadar gwamnatin jihar Adamawa a Najeriya wanda suka hada da ci gaban likafar Atiku Abubakar wanda ya tashi daga zama talakin Adamawa din ya dare kan kujerar wazircin Adamawa. Abin da ya sa yanzu daga Lamido sai shikenan a jere manyan sarakuna ko mukamai a cikin fada. Sannan bayan haka aka dauki tsohon sarauta shi ta talakin Adamawa aka bayo dan shi Aliyu. To ku bayan wannan shi sabon wazirin Atiku Abubakar ya ji Yola ya karfafa wa gwamnatin jihar Umar Jibril Bindu karfin gwiwa ya je ya shirya ya tazarce idan zabe ya zo.
Ai kowa ya ga irin ayyukan da aka yanzu wanda tunda aka fa Adamawa ba taba samun gwamnati da ya ake kamar Bindu ba, don haka muna tare da shi.
To wannan karfin gwiwa ko ba faɗa ba ya faranta wa shi gwamnan na jihar Adamawa ransa sosai.
Kamar yadda shi former vice president yake da baban mu Lamido duk abin da ake ciki muna tutuban su, suna ba mu shawara, ba mu yin abu haka akai kawai. Muna bin manyan mu, muna bin shugabannin mu su gaya mana me ya kamata mu yi, inda kuma ba daidai ba su gaya mana ba daidai ba ga abin da ya kamata mu yi.
To sai dai kuma su ma ɗan ɗaya bangaren wato NAPC amana wanda make tare da bangaren su Murtalan Yakub mijin yau ku gama Nuhu Ribadu Babaci David Lawal Janar Buba Marwa da kuma injiniya Gundiri sun ku gudana nasu taron ne ma inda ko suka macecake ɗaya bangaren da cewa ai tsintacciyar mage wai ba ta mage. Alhaji Ubanan Arewa da ke wannan bangaren ya kuma bai ne da tafiyar ne take a yanzu.
Dukkan sun nan ba mai kawo mazaɓen su a zaɓe a Adamawa inda suna kawo kuma da bai zama gwamna ba.
To duk da wannan matsayi na masu adawa da shi gwamnan Bindu din akwai alamar cewa idan ka saurari ra'ayin wasu 'yan Adamawa din zaka ji watakila ba zai samu matsala da yawa ba idan an zo zaben na shekarar 2019.
Nuhu Usman, gwamnatin APC Adamawa tana tafiyar da ayyuka yadda ya kamata. Muna jin daɗin yadda take tafiyar da ayyukanta. Na'am, akwai hanyoyi da ta yi, muna yaba wannan hanyoyi da ta yi da wasu ayyuka da yawa wanda ba za a abun nan ba. Muna jin daɗin shi kuma. Muna so ta mai da hankali akan biyan basussuka kamar na malaman makaranta zuwa na health zuwa na pensioner. Wannan muna so ta mai da hankalinta a kai.
To amma duk da wannan a ci gaba da muhawarar da wakilinmu Ibrahim Abdulaziz zai shirya mana tsakanin kwamishinan watsa labaran jihar ta Adama Ahmed Sajo da jigon siyasar jihar ɗin wato Muhammad Ilyasu Gamawa kan siyasar zaben na shekarar 2019. Shi Gamawan ya ce ai ba nan gizo yake tsaka shi ba.
Ba yi gwamnan da ya aiki kamar yadda ya ba. Kuma a yanzu a Najeriya ba yi aikin da ba a yi gwamna mai karamin shekaru irinsa wanda ya aikin da ya ba. Amma fa yana da matsala a gabansa. Akwai waɗanda suka kewaye shi. Shi kansa kwamishinan watsa labaru kaga ba ni da wata alaka da shi. Sai da na biki kirji zan je gidan rediyo in mayar da martani akan cin mutuncin da aka yi masa. To shi kansa ya zama duwawu ne dole a zauna da shi. Ana masa kallon gindikisha. A ce ta rufe ba ta rufe ba, ana kallo ana dariya. Ina gaya maka gaskiyan wannan magana.
Abishin masa amma gama wani zai mamaki ganin kan cewa so tare ko yaushe ko a matafiyar ku musamman ko wanda kuke gana kanku ɗan alƙalami ko kuma NCPC sak wanda ko yaushe kuna cewa sai ku koma gefe kuna kuka alhali kuma su kuma ɗaya bangaren suna ganin kaman kan cewa ko aka fifita ma a matakin tarayya ko kuma a jiha kuna ta kuka.
To a matakin tarayya in aka mu aka fifitawa kam wace gwamnati ce take kusa da talakan Adamawa ko kuma wace gwamnati ce take kusa da talakan Najeriya? Wannan tambaya ce wanda zan maka, kai ma zaka ba ma kanka amsa. Ai gwamnatin jiha ita take kusa da mutumin da yake cikin Adamawa musamman ESCO ko kuma musamman mutumin da ya sha wahala. Haka kuma gwamnatin local government karamar hukuma ita take da kusa da mutumin da yake cikin ward. Ka gani dan haka akai abun kashi-kashi wani duk abin sai bayar da za a yaje gwamnatin tarayya. To amma mu ba ga gwamnatin tarayya ba, mu ba ga gwamnatin jihar ba. To kaga wani abu wannan shine zai kawo wannan gwamnati babbar matsala. Dan akwai lokacin da za su zo suna ce mana yes, muna cewa no. Lokacin muna da yan busurayen tsafi kuma za su yi kuɗi.
Zan ta gane ga to amma magana da ake yawa kaji na ga da
amma mai wa juna adalci. Mu abin da muke faɗi mun kafa gwamnati a lokaci mawuyaci kuma muna da kalubale domin duk wani ya sani tunda ake siyasa a jamhuriyar nan ta hudu ba a taba yin siyasar da talaka ya kwaci yancin sa da kansa don rayin kansa ba don kuɗi ba sai wannan siyasa da aka yi. shi da kansa ya gaya maka ana bada 150 wasu suna karban 20 suna kinkyaman 150 talaka ne ya doshi kwato wa kansa yancin sa da kansa ya kwato yancin sa to don haka da talaka ya kwaci yancin sa aka ce masa za a yi canji burin sa ya ga canjin nan tuku idan bai ga canjin nan ba duk abin da ka gaya masa wallahi banza ne duk kyautatawa da kai wa wani idan talakan da ya kwaci yancin sa a hannun azalumai bai ga wannan canjin ba zaka ji kunya
wato ku kun me da
haka ina kai ka sai muka ce to gashi mun zo a lokaci mawuyaci a lokacin da muka zo an yi gwamnati wajen guda 8 a shekara 8 Adamawa a birkice take a lokacin da muka zo wasu bangarorin jihar Adamawa suna hannun yan Boko Haram a lokacin da muka zo akwai ambaliya akwai rashin girbe amfanin gona akwai wahala muka ce to yanzu a wannan yanayi sai kudin shiga ya fadi
amma wanda kai kamar zamu zo
ina kai ka
zamu zo
ina kai ka
zamu zo rubu amma ai su kukan da suke yi
ina yarda idan ina kai ka inda suke kukan ai sai muka samu kudin shiga ba ta iya biyan koda albashi sannan ga tsammani da talaka suke yi ga kuma yanayi da muka samu kanmu ga dimbin basu suka gashi babu kudin shiga ina ne za a samu kudin shiga duk inda ake harkar business Boko Haram sun kore mutane sun kona kasuwanni inda ma ake taron ma suna jefa bomb a kasuwanni mutane na tsoron zuwa bamu da kudi bamu da hanyar kudi gashi kuma ana mana tsammani mai yake
da ba
su aka yi ba
wai abu nufi
sai muka bude hanya muna yi wa mutane aiki
to amma
daga nan idan muka yi aiki muka kyautatawa talakawan kasan nan jam'iyyar mu ta APC tayi alfahari da mu kuma mu yi alfahari da ita
lokacin da za ku tuna su kenan
ai suna nan
ai kukan da suke
ba mu ce
ba kukan da suke kan cewa ba kan cewa akwai wanda ba a ji yaki da su ba amma yanzu su an tashi musu da kuturin bawa wasu ne suke cin morar tafiyar
a wannan ni ba zan iya gaya maka komai akan haka ba
to yau ba wannan batun kenan a sai wai
akwai wannan batu amma shi bai dace ya fada ba amma ni zan fada dan gaskiya mun ci gari an bar mu da kuturun bawa kuma barin ga makan dan mai da mu baya kadan a Qur'an da bindo ya samu na primary election gaba daya Qur'an ACN CPCA NPP kuma guda daya bai kauce ba akwai na nufi difi kadan daga ciki amma duk mafi yawancin nufi difi sun zabi wani candidate ne mu saboda ya tara mu yayi mana bayani mu ne APC ko mu fidda APC kunya kada a zo a nuna mana kudi kai ni lokacin da nake opposition wallahi na fi jin dadi kuma mu ba mu cewa ya dauki kudi a bamu ba ai akwai yan ACN wanda suke da ilimi akwai yan CPC wanda suke da ilimi akwai yan NPP wanda suke ilimi daga kan gamna zuwa commissioner har zuwa adviser har zuwa kai senior assistant babu dan APC ko dan CPC ko dan NPP
amma ka ji wannan mutum daya
ina zuwa sai mutum daya shi ma yanzu mutum dayan an mayar da shi tamkar hoto aka ce ma kare bi gamna Yohana Matayar shi kadai ne yake wakiltan legacy party guda uku na shi ma yanzu an mayar da shi kaman foto ko bin gamna baya yi
to amma yawa abun mamaki shine wannan na zuwa ne a lokacin da fa kusan an ci rabin tafiya kuma kowa ya sani kamar yadda na faɗa shimfiɗa shirin kan cewa rikicin siyasar Najeriya kan soma ne daga nan kuma kalaman da suka fito gani kan cewa duk da cewa gwamna ya fito ya ce su ba su ba jam'iyyar APC ba amma honorable da wani zai mamaki shine kullun kan cewa batun kuka da kuka yi kan cewa gwamnatin tarayya duk abin da take ba ta tuntuban ku wannan kuma fa
a gwamna bai fada ba ba a bakin gwamna kaji ba kuma ba za mu yadda wani ya are bakin gwamna ya ci mai albasa ba mu abinda muke fadi shine a tafiyan nan kowane irin tafiya ta dan adam ba ta ubangiji Allah ba dole za a samu yan kurakurai idan akwai kurakurai a tafiyan nan mu a shirye muke mu gyara domin shi mai girma gwamna duk kokarinsa duk tunaninsa duk abin da ya sa a gaba shine kar mu ba mara da kunya kuma wallahi ban ba mara da kunya ba
ai tambaye da ne shine ne kan cewa gwamnatin ta kunya ko kan cewa gwamnatin ta rata ne da kan cewa ba da yawun ku ba
a an yi kukan haka amma ba gwamna yayi ba kuma idan ba a bakin gwamna kaji ba magana nan ba ta gwamnatin nan bane idan ba gwamna ya fada da kansa ko ya umurce ne ya ce ka fada sai an fitar da takarda da hatimin gwamnati in sa hannu in ce to ga abinda gwamnatin mu ta fada to mu ban fada haka ba
zamu dawo ga wannan ne sarau kada faka shafa kai man ce wannan shiri na tsaka mai wuya yau ba muna birnin Yola a jihar Adamawa kuma kun ji da ake fafatawa a tsakanin bangarorin biyu wai yanzu wace majiya ta tsegunta mana kan cewa da mun tukutu ne wani kuka dauke da mun kuna kokari ne ku kafa wata tafiyar da za ku zo wata kila ku kawo ne dan takara a shekara ta 2019 tuni hawo sun so sun sunawa misali akwai ɗan APC Abuja tuni sun hada kai da ku me yasa kuka bari ko kuma menene gaskiya batu
to a gaishe ku malamai to ko bayan magana hadin kan da ake ce akwai tsakanin yan siyasar Abuja da na Yola wajen fitar da gwamnati na gaba ko kuma ne yanzu idan mun dawo rana ya cewa shirin nan zamu ji suwaye da waye bayan kokarin ganin cewa bindo bai zalce ba kuma tsakanin manyan gidajen siyasa na su shi bindo din da Atiku da Inyako da Buhariya da Konkosiya da Marguiya da sauransu suwaye da waye suke da tasiri a maganar tsaye da manyan yan takara na jiha da kasa baki daya a wannan jihar ta Adamawa da haka muna fata za a tsamaci shirin mu na gaba a rana wato yau idan Allah ya kai mu yanzu dai muna son mu karkare da godiya su baki namu shi Ahmed Sajo commissioner da kuma Alhaji Mamu Iliyasu Gamawa sannan da shi wakilin namu Ibrahim Abdulaziz da ya zauna ya shirya kuma ya jagoranci tattaunawa din a madadin su duka Aliyu Mustafa Sakwatin a Washington a huta lafiya
to madalla yanzu kan ga karatun alkur'ani mai girma daga
sunana Yakubu Usman daga makarantar Mathop Masjid New York Bronx أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر العزيز الجبار المتكبر سبحان الله أما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم
to madalla Allah samu dace yanzu kuma ga labarai a takaice
sannan birnin London sun sanar da sunayen biyu daga cikin mahara uku da suka kashe mutane bakwai suka kuma raunata sama da 50 ranar asabar dan kasar Burtaniya Kuram Sharad Bhatt dan shekaru 25 da rahotanni suka nuna cewa yan sanda sun san da zaman sa sai dai ba a dauke shi a matsayin mai barazana ba a wancan lokacin yana daya daga cikin su an kuma bayyana mahari na biyu dan shekaru 30 mai suna Rashid Rauni dukan su suna zaune a gabashin London yan sanda suka kuma ce suna ci gaba da gudanar da bincike domin tantance mahari na uku
to duka kuma da wannan ne duka da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci kafin mu yi sallama da ku za mu mika ta'aziyar mu zuwa ga Alhaji Umar Said a jihar Maryland a nan Amurka game da rasuwar matansa Fatiya Disu Said Allah ya jikanta Allah ya sa jinya ya zama kafara gare ta Allah ba iyalai hakuri musamman Alhaji Alimu da iyalan gidan yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Grace Alhira Abdul da ta taimaka muka gabatar da wannan shiri da injiniya mu na wannan lokaci wato Mr. John da wanda ya bada umurni wato Solomon Abu Baba Yakubu makeri ne ke sallama da ku a saurare mu a shirin hantsi